Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shiri na hantsi na yau Litini 13 ga watan Disamba. A cikin shirin za a ji ƙarin bayani kan tashin hankalin da ya faru tsakanin Tubu da Fulani a jihar Taraba inda aka samu rasa rayuka. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Efikaya ke gabatarwa. Akwai mu kuma tafa da sharhin jaridun Najeriya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su sauraro kan kira ku aje mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar, tare da fatar kun wayi gari lafiya. Adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru ne a ranar Lahadi sakamakon guguwa da ba a saba gani ba a Amurka da ta ratsa jihohin kudu da na yamma ta tsakiya da yammacin ranar Juma'a, kamar yadda wani jami'in agajin gaggawa ya bayyana. Fata na samun ƙarin waɗanda suka tsira. Barna ita ce mafi muni a jihar Kentucky, inda adadin waɗanda suka mutu ya riga ya kai mutum 80. Yawancin waɗanda suka mutu sun makale ne a cikin wani katafaren kamfanin hada tender a lokacin da wata guguwa mai ƙarfi ta toshe hanyar shiga ko fita. Mummunar guguwar da ba a saba gani ba a watan Disamba a Amurka ta daidaita wani babban titi mai tsawon kilomita 365 da ta hada jihohin Arkansas, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee da kuma Kentucky. Amma barnar ta kai kimanin kilomita 321 a jihar Kentucky. Nasar mun yi asarar 'yan Kentucky fiye da mutum 80. Gwamna Andy Beshear ya shaida wa shirin State of the Union na kafar talabijin ta CNN. Wannan adadin zai zarce fiye da mutum 100. Wannan shine bala'in guguwa mafi muni da aka gani a yankin. A yau Litinin ne za a gurfanar da wasu mutane hudu a Burtaniya bisa laifin kifar da wani mutum-mutumi na wani ɗan kasuwa mai cinikin bayi a ƙarni na 17 a lokacin zanga-zangar nuna ƙyamar wariyar launin fata. A ranar 7 ga watan Yulin shekarar da ta gabata ne masu zanga-zanga suka ruguza wurin tunawa da tagulla ga Edward Colston da ke birnin Bristol na yammacin ƙasar Ingila, sannan suka jata zuwa tashar ruwan birnin suka jefa ta cikin kogin Avon. Ayyukan su sun zo ne a matsayin wani ɓangare na zanga-zangar Black Lives Matter sakamakon kisa da wani ɗan sanda farin fata ya yi wa George Floyd, wani baƙin fata a Amurka da baya ɗauki da makami. An kama mutanen hudu ne bayan da aka kifar da mutum-mutumin Colston, wani jigo a kamfanin Royal Africa wanda ya tilasta wa ɗimbin 'yan Afirka ta yamma shiga. Za a fara shari'a ta su ne kan zargin laifin lalata abubuwan tarihi da misalin ƙarfe 10 na safe agogon GMT a Burston Crown Court a yau Litinin bisa ga takardun kotu. Waɗanda ake tuhuma sun haɗa da Rhea Graham mai shekaru 29 da Milo Pinsford mai shekaru 25, sai Jack So mai shekaru 36 da Serge Wilbur mai shekaru 21, duk da dai cewar sun musanta aikata laifin.
Fagaida Yusuf, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, za mu nufi Najeriya mu ji ƙarin haske game da mummunan tashin hankalin nan da ya faru tsakanin Tubu da Fulani a ƙaramar hukumar Gasol ta jihar Taraba. Ga Salisu Muhammad Garba da cikakken rahoton.
Alamarin ya faru ne a wani kauye mai suna Kufayi dake karamar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda kuwa lamarin ya kawo sanadiyar kashe rai 6 da kuma jikkata wasu da dama. A nashi bangaren da gashin wannan yankin, na koyi kokari na tuntube shi ko suna da masaniyar akon wannan lamarin. Na ko fara da tambayar sa da sunan sa. DSP Usman Abdullahi mai magana ne da yawo rundunar yan sandan jihar Taraba, shi kuwa ya shaida mana cewa lalle lamarin ya auku. Kawo yanzu jami'an su sun yi kokari domin kwantar da wannan tarzomar.
Gidan da tsare suka sasare shi da dai da suka kai shi kasa, kuma mata ta je ka ban kare shi, ita ma suka sasare ta dai suka bar ta yashe da shi jikiyo ya halarci wannan gurin. Aka ja ka dauki gawa mamaci aka dawo da cikin su, kuma aka bada hakuri dai aka ce a kai kara dauban sa, kuma kar ka kashe ya yawa. Bayan wannan aukuwar sai gashi aka samu labarin cewa a gurin kawai can mahanga, to labarin zuwa DPO gurin cewa akwai fa sare-saren da aka gurin ci DPO da yan sanda sa karkashin shugabancin shi DPO aka yi jegun aka samu akwai kawaki guda 6 su ma da adda aka zafare su wanda ake tsammani wasu gungun farko su wane ne suka taru ko suka bar gurin.
Ambassador Hassan Jika Ardo Fulani ne kuma mazauni jihar Taraban, sannan kuma mai fada aji a jihar Taraban, shi kuma cewa
gwamnati ne ya kamata ta dau mataki ta shiga tsakani duk inda aka sami irin wannan arangaba. Allah ya sauke. Amma ina kira da Fulani da Tibi, akwai kikkewan dangantaka da alaka tsakanin su, su yi hakuri su zauna lafiya, saboda su mazaunin su guda ne, su al'umma Tibi manoma ne, Fulani makiyaya ne, dukkan harka ne da take a daji kuma wanda take bukatan haɗin gwiwa, haɗin kai tsakankanin su. Saboda haka ina kira mutane su daina daukan doka a hannun su.
Al'umman yankin basu ma dade da dawa wannan yankin ba, kuma gashi lamarin ya sake aukuwa. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Tuwa gaida Salisu, yanzu kuma ga Yusuf dauke da labaran duniya kashi na biyu.
Wasu shaidun gani da ido sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters a jiya Lahadi, kasa da mako biyu bayan da sojoji da kawayensu suka karbe ikon garin Lalibela na kasar Habasha a wani mataki na ci gaba da kaddamar da farmaki da ya fatattaki sojojin Tigray daga bangarori da dama. Lalibela wani gari ne a yankin Amhara da ke da iyaka da arewacin yankin Tigray, wanda ya shahara da wata mujami'a da aka sassaka daga dunkulen dutse guda ɗaya, kuma aka sanya shi a matsayin wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mai magana da yawun gwamnati Lagesi Tulu da mai magana da yawun soji ba su amsa bukatar jin ta bakinsa ba kan rahoton kwato garin da dakarun da ke biyayya ga 'yan kabilar Tigray TPLF suka yi. Shi ma mai magana da yawun kungiyar ta TPLF Gachwa Reda bai ansa kiran wayar da kamfanin dillancin labarai na Reuters yayi masa ba domin neman ƙarin bayani. Ya dai wallafa wani sharhi a shafin sa na Twitter, yana mai cewa rundunanmu na aiki sosai da kyau sosai, amma babu wani cikakken bayani. Daya daga cikin shaidu ya zanta da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewar dakarun Amhara da ke kawance da gwamnatin Habasha sun fara barin garin Lalibela a daren ranar Asabar.
A gaida Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya. Kar a sha'afa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba, a ɗan shakata da wannan. Thank you. Da marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda Nasiru Adamu Ilhikaya ya shigo da shiri na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin Zauren Matasa na BOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasa tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane da sauransu. A shirin da ya gabata mun kawo muku kashi na farko na zantawar shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sokoto da matasa a ofishin muryar Amurka na Abuja da ya sanadiyar ƙirƙirar wannan shirin. A wannan mako ga kashi na biyu kuma na kusa da na ƙarshe na bayanan matasa, inda za mu dan waiwaya ga bayanan uwar matasan Hajiya Balaraba da ke magana kan yadda wasu 'yan siyasa masu bahaguwar dabara kan yaudari matasa musamman ma mata.
Daga zaran aka ce maka wannan sanata ne ko minista ne ko dan majalisa ne, shi burinsa bayan ya gama to sai ya ƙare miki kallo, ya kalli kuce ki lokacin da zai nemi ya ce yana son ki, kai kuma da yake shashashace baki da kai ka shafa dan wannan. To lokacin fita za a kai ki gidan gona ba da nisan. To da zaran kin je gidan gonan nan ko kuma gidansa inda ya keɓe domin ya ji daɗin rayuwarsa, ba wai tunanin ke rayuwarki yake ba, yaya zai ya same ki a wannan lokacin? To wannan babbar matsala ce da muke fuskanta a cikin siyasar mu ta Najeriya. Wannan ba magana ɓoye-ɓoye. Idan ka fito ka ce za ka faɗi gaskiyar, to ƙarshen ta baki ɗaya. Idan ɗan muƙami aka baka, to sai a mai da kai kai ne za ka je kai shara. Yes. To a wannan waje ranka daɗe dole ne mu fito mu faɗi gaskiya. Domin duk mutumin da zai faɗi gaskiya, to dama ya sa zuciyarsa cewa ba kullum ma za a harbe shi. Ni a yanzu haka gidana ban da katanga, ƙofa na ma ba ni ita. Kuma na riga na faɗa ma duniya ni uwa ce, bishiya ce guda ɗaya mai rassa, saboda ina da ƴaƴa da jikoki. So ina ganin duk wanda ya kai shekara 45 na haife shi, ni isa zan ji tsoro, na san kwanaki na ba za su daɗe ba. Gara ku fito ku faɗi gaskiya, wannan magana ita ce ta gaskiya. Mata su suke da matsaloli, sai ka ga kaji iyakacin ƙoƙarinka. An yi zaɓe madadin ki haƙuri, in kina da qualification ki fara bin process ɗin, ya za ki samu aikin da za ki koda na shara ne a kin ƙwammace, sai ki ga mace ta tila kaya, ashe duk wani lokaci ma kwali ne suke jera su ka ɗan atamfa guda biyu su kawo kayan makeup su sa su rakiya, ana bin sakatariyar. Me zai sa ni in bi ka sakatariyar? Me zai sa in bi ka ina neman wani alfarma bayan kai ka zo ka nemi alfarman? sannan su kansu dattijan su ma suna da wannan matsala. Mu a takaice mu mata ba mu da yanci a Najeriya, yancin mu dai kenan. Daga an kai ki dakin aure sai kitchen
yayi magana da sa mata auke kin fara magana cewa akwai rashin kwanciyar hankali.
Yawwa, rashin kwanciyar
hankali dai yayi magana
rashin kwanciyar
hankali shi ne kuma akwai al'ada
al'ada
mata magana rayuwa
ai al'adar kenan. Al'adar aka nuna ta fi komai ƙarfi a arewa. Daga zaran an ce yanzu misali ni barin baka misali da ni ƴar wasan gwaggwai ne, amma sai da aka koma ana ja ai iska ne ai menene alhalin kuma hanya ce ta faɗakarwa. Idan na ce zan fita wannan ba zan yi ba, amma sai na gani na zaɓa ɗin idan ni wai iskan ne ma kowa zai gani. Sannan bakinmu ba ma san mu faɗi gaskiyar alkai sai shirme kamar yadda ka faɗa ne yanzu mai girma. Matasanmu suna da matsala kuma duk wannan abu arewa tana da ilimi, duk wani abin da ka sani arewa tana da shi daga kan matasan har mata. Da za a bar mace a ba ta ƴancin na ɗan wa'ansu lokaci a bar ta ɗin ta neman ma kanta ilimin, ta yi amfani da ilimin da an sha kunya.
Abin da zan ce shi ne mata gaba ɗaya arewa ba ɗauke su da mahimmanci ga gaskiya. Duk wanda ya fito takara ko zaɓe babban burin shi dai kawai su yi voting ɗin shi, da zaran ya riga ya ci ba su da wani amfani a gare shi. Saboda abin da ƴan arewa suka ɗauka kamar karafin ƴa mace ba shi da amfani a gurinsu. Ni a tunaniya idan an bar ƴa mace ta yi karatu zai zamanto abin alfahari a wajenmu mu arewa. Dole mu ma matan arewa za mu fito, mu fito na fito da matan kudu saboda su ma ai da karatu suke tamaka. To amma iyayenmu da zamanin iyayenmu da kakanninmu za su dauki wai women's education is not important. Kuma wannan maganar ba gaskiya bane ba. Sai a ce wai duk karatun da kika yi zai end in a man's kitchen. Wannan ba haka bane ba. In dai za a bar mu mu fito mu ma mu nuna namu experience, idan mun fito harkar siyasa a bar mu mu ma mu fito mu nuna namu fahimtar akan abin da muka sani. Shine zai taimaki mu matan ma zai taimaki mu. Amma muna da tsoron cewa to idan ma ka ce za ka yi ba za a barka ba, ko a gidanku ba za a barka ba, ko kuma wani zai fito ya ce a'a bai kamata a barka ba, tana mace yaushe za ta je cikin maza tana magana da su a'a bai kamata ba ne. Wannan kuma gaskiya abin da bai kamata ba kenan. Mata za su iya neman ilimi haka, maza ma za su iya neman ilimi, saboda addini ma bai ƙa'ida ya ce iya zallan maza za su nemi ilimi ba, mata ma za su iya neman ilimi.
Wannan dandano ne mukai kamar da nace za mu ji wannan kafa da za ta fara aiki, mu samu wani suna mai kyau da zai hada da matasa a cikinsa. Zaure matasan da ma isa ne sai da an ce zaure matasa ma kowa kawai sai ka tafi shiga wanda zai, amma sai mun tsara shi da kyau. A wannan yake dace da tsari mai kyau shine me muke so, mai muna so mu dinga daukar issue ne ko wani mako mu ce ga batun da za mu yi magana ko kuma goda muku zaurin ku zo koya ku da albarkacin bakin su wanda ba na goyon baya na fasa a tsara magana. An misali yanzu ko da an ce maganan tsaro za a yi ko rashin tsaro za a yi, za a ɗauki sai a yi yanka za a farfa sa ta iri na farko tsaro. Akwai maganar tafiya zuwa Kaduna Abuja yana da wuya. Akwai maganar alaƙar kudu ma'aikatan tsaro. Akwai maganar shi ma'aikatan tsaron nan su ma bisa bin da ana kula da su yadda za su iya aikinsu da gaske.
Akwai maganar rashin aiki.
Akwai rashin aiki, yauwa kaga matsalar rashin aiki, rashin ma batun rashin aiki, domin abinda ya kawo galibin rashin tsaron nan rashin abin yi, rashin sana'a, rashin aiki ne. Kuma yanzu ina jin labarai cewa ba wai ma gurin matasa ba, har gurin manya da iyayen matasan ma samun aiki yana da wuya. Sai ka san wani sai ka biya sai ka ba da hanci sai ka ne. So wannan matsalolin, so abin da za mu yi I think the best way da za mu yi wannan nasu shine mu yi zaure da ya ka gane sai mu samu kamar turkin guda uku ko hudu.
amma ka tabbata ku wannan zama akwai mata a cikin shi. Definitely ba na san jumuriyar maza zalla kawai. In na je an shiri ba mace cikin zan so ki shirin nan. So za a zo a zauna sai a zabi batutuwa kamar guda uku zuwa hudu a zama guda so that ba kullum za ku zo ba. Ko wata hauta ma a kai muna yi zaunin wata ɗaya-ɗaya domin idan an yi hira awa ɗaya ta ishe mu wata ɗaya muna ta sashi. Ta gane in ma minti goma-goma muke yi za mu yi yanku zama minti goma yau minti goma ba da yanar gaman minti wajen minti 30-40. Ta gane ko sannan sai wani wata mu ɗora wani sa abin in ga dai ga lafiya a sai ka yi mamaki yau in shi sun da za a yi kawar da. Amma za mu fara wannan immediately so za mu zaro za mu shirin zaunin matasa. Kuma matasan nan ya haɗa da mata ba wajen ne kuma sai matasan mata mata su shigo kawai you know so ku kun san mutanen ku ba sai na ga muku wasu a yanzu a yau amma dai za a ce yau ga shirin matasa kowa ya zo zai magana ni ne wance ni ne a dai a gaisa ni suna musam kuma in abin ya yi kyau muna cin salon ɗin shi daga rediyo mu sa shi a wai ko a talabijin mu don muna da platform uku amma za mu dandana a rediyo ne farko.
Ba wasu rado da wannan muka kawo ƙarshen shirin sai makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shiri. A madadin matasan da babban bako Aliyu Mustafa Sokoto, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
Da Nasiru yanzu kuma ga Babangida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya.
Sharhin jaridun ne da jaridar The Sun daya daga cikin manyan labaran jaridar The Sun na cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta maida hakuri aniyarta da hana wasu kamfanonin jiragen saman kasar Canada da Burtaniya da kuma Saudi Arabia shigowa Najeriya sakamakon hana 'yan Najeriya ziyartar kasashensu bisa dalilai na yaki da cutar coronavirus. Ministan sufurin Najeriya Captain Hadi Sirika shine ya sanar da haka inda ya ce ko kadan gwamnatin Najeriya ba za ta lamunci matakan da gwamnatin cin waɗannan ƙasashe ke ɗauka a kan Najeriya ba. A kwanan nan ne dai ƙasar Saudiya ta dakatar da 'yan umra zuwa ƙasar Saudiya yayin da Canada da Burtaniya su ma suka bi sahu. Sai kuma jaridar The Guardian da ake bugawa a Najeriya jaridar dai na cewa yanzu haka kimanin mutane fiye da 80 ne ake kyautata don su rasa rayukansu sakamakon wata guguwa mai ƙarfin gaske da ta faɗa wasu jihohi biyar na ƙasar Amurka. Jihar da Iftila'in ya fi aukawa dai ita ce jihar Kentucky inda gwamnan jihar ya ce kimanin mutane 70 ne ake kyautatan sun rasa rayukansu. Ne dai shugaban Amurka Joe Biden ya aike da sakonsa na ta'aziyya tare kuma da alƙawarin ɗaukan matakan da suka kamata na kawo tallafi ga wanda wannan bala'i ya afkawa. Sai kuma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai na cewa sakamakon ƙaruwar rashin tsaro a jihohin Sokoto, Katsina, Niger tuni shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike da tawaga na jami'an tsaronsa domin yin jaje ga al'ummar jihar Sokoto sakamakon farmaki da aka kai a makon da ya gabata inda ya sanadiyar rasuwar mutane fiye da 20 a jihar Sokoto. Tuni dai shugabannin arewacin Najeriya da kungiyoyi da suka hada da kungiyar Jama'atul Nasr Islam suka soki gwamnatin Najeriya da gazawa wajen tabbatar da tsaro a jihohin arewacin Najeriya. Sai kuma jaridar Daily Trust jaridar dai ta bayyana cewa shugabannin kasashen yammacin Afirka sun gudanar da wani taro na kungiyar ECOWAS a birnin Abuja inda kuma suka tattauna akan batutuwa da suka shafi tsaro da kasuwanci. Shugabannin da suka halarci taron da sun hada da na Guinea-Bissau Umaru Sissoko da na Sierra Leone Julius Bio da Cape Verde Jose Maria Noves da shugaban Gambia Adama Barrow da kuma shugaban Cote d'Ivoire Alassane Ouattara da kuma na jamhuriyar Niger Bazoum Mahamat. Sai kuma jaridar da Punch da daya daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin jihar Niger Abubakar Sani Bello ya yi Allah wadare da wani kisan gilla da yan bindiga suka kai a wani masallaci da ke karamar hukumar Mashegu a jihar ta Niger. Wannan hari da aka kai wannan masallaci da ke karamar hukumar Mashegu za a cewa shine na biyu da aka kai a karamar hukumar a lokacin da masallata ke gudanar da sallan asuba a kasa da watanni biyu kenan. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Nigeria.
A gaishe ka, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan kira ku ana aje mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammad Ellela Amarawa, Sokoto State, Nigeria. Wannan gaban shirin mun ji jajanka. Allah ya sa da gaske kuka. Dan ku bar mutane cikin jannati ana kashe su ana amce musu dukiyoyi ana kashe su. Kuma ku yi ku Abuja turutu kai kuka yi na ƙarya cikin radio. To su zan labarin da kai inda da gaske muna jira mu gani da kasa. Na gode, ina Abubakar Muhammad Ellela Amara.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Dan Lami Jojo Kagara, jihar Niger, Nigeria. Ina gaya ma gwamnatin jihar Niger abubuwan da suke faruwa a jihar Niger ya kamata ta tashi tsaye a yi maganin wannan abubuwan da suke faruwa. Ga shi nan a Mashegu an kashe mutane 18 a masallaci. Musulmi da musulmi sun kashe ‘yan uwansu a cikin masallaci. Wannan abin da kai kinne sai ga shi nan shekarun jiya sun je kuma sun sake kashe mutane 16 a masallaci. Gaskiya abin bai dace ba. Sai ga shi nan a sabon birni zuwa daga sabon birni sai ga shi nan an kashe mutane an kona su an sa masa wuta mutane 40 a cikin mota mutane masu rai aka sa masa wuta. Wannan abubuwa abin kashe hankali ne abin Allah ya gani. Allah ya sa gwamnati ta yi nabu a kan alhamdulillah inin Allah mu jiya kagara jihar Niger Nigeria.
To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice.
Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce Burtaniya na fuskantar karuwar hauhawan nau'in annobar coronavirus na Omicron. Kana yana ba da sanarwar karuwa mai yawa na allurar rigakafi don ƙarfafa kariya daga gare ta. Johnson ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka wallafa a gidan talabijin a jiya Lahadi cewa duk wani da ya kai shekaru 18 zuwa sama za a ba shi rigakafi ta uku a ƙarshen wannan watan. Burin da aka saka a gaba wanda zai kare a ƙarshen watan Janairu ya ce ƙaruwar yawaitar bambance-bambance da ake iya ɗauka suna ninkawa so biyu a kowanne kwana biyu zuwa uku kuma akwai guguwar Omicron tana zuwa. Johnson ya ba da sanarwar ayyukan ƙasa don isar da allurar rigakafin zuwa cibiyoyin rigakafi da kuma asibitoci a cikin kwanaki 7.
To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji su abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya taya ni gabatarwa sai Solomon Abu da ya haɗa a yakun ba da umarni da kuma injiniyanmu na yanzu Malam Zubair, ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai anjima. Wassalam.